yara na gaba ɗayan su zan ce miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati kowa na yi I make sure cewa tun suna 7th grade nake koya musu sana'a domin ni mahaifiyana abinda ta iya kenan sana'o'i a cikin gida shi ya sa na kiba zai saboda sana'an da nake yi har Allah ya kira mu wannan lokacin da a essence na wasu abubuwa da kasance na iya yi
kallarin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu abin da ya dauki hankalin mata a Najeriya a halin yanzu banda kalubalen rayuwa sakamakon janye tallafin kudin man fetur shine batun jerin suna ministoci da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya tura majalisa da ya hada da mata 8 daga cikin sunaye 48 jerin ministoci mafi yawa a tarihin kasar
idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba Bola Tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi
idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka karbi bakoncin uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Aisha Bala Muhammad wadda ta bakonci shirin ba don tana matar gwamna ba sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin Najeriya za ku ji yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi ku biyo mu domin ji ya fi sako duk da yake wannan ne karan farko da aka samu mata da yawa a jerin ministoci a Najeriya har yanzu matan Najeriya na gani an bar su baya kasancewa kashi 18 cikin 100 kawai adadin ya nuna banda haka kuma sun bayyana rashin jin daɗin cire ɗaya daga cikin jerin waɗanda aka mika sunayensu duk da yake an maye gurbinta da mace kallabi ya haska fitila a kan wannan batu ga kuma abin da matan da muka gayyata ke cewa
ni sunana Binta Muhammad Nasir daga nan Katsina da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum
sunana Amina Jummai Jimba ni mazauni a Amina Niger State sannan kuma ina da ra'ayin yanzu haka kusan shekara biyu na shiga makaranta har kuma na fita makarantar policy making za a kafa dokokin da zai lura da mata da yara da gajiyayyu a cikin al'umma.
To da farko bari na soma da ke Hajiya Binta idan aka duba kasan da mata suka samu a gwamnatin shugaba Bola Tinubu za a iya cewa gaskiya an samu ci gaba fiye da gwamnatocin da suka gabace shi a shin kun yaba da kasan da mata suka samu na kashi wato 18 cikin 100
To alhamdulillah. Ala kulli halin a gaskiya ka san da wannan gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu ta ba mata gaskiya mun gamsu da shi saboda ta ba mu kaso wanda yake sauran gwamnatocin da suka wuce yawa. Alal haqiqa irin wannan shi ke kawo mu mata su tashi tsaye su jajirce su ƙara ƙwazo a kan neman ilimi saboda ba san inda hakan za ta kai su ba.
Eh duk da cewa wasu na korafin cewa ba haka aka so ba idan aka kwatanta da irin alƙawuran da shi shugaban yayi a lokacin yakin neman zaben sa.
Eh haka ne kwarai gaskiya yadda yayi alƙawari bai cika alƙawari ba yadda ya kamata. Saboda mu muna tsammanin koda ba a yi raba daidai ba a ce mun fi haka samun kujeri a ma'aikatan ministoci kamar yadda shi Tinubu ya alƙawari lokacin da yake campaign. Amma kuma da ya hau sai muka ga abin da ya faɗi ba haka ne ba. Ko da dai ni gaskiya na ga ba dan laifi an dan samu cikin harkokin shi na siyasa tun lokacin campaign da kuma ba da mukamai waɗanda suka danganci siyasa ita.
To madalla Hajiya Binta zan sake dawowa gare ki amma bari na sake koma ga malama wato Amina Jummai Gimba. Idan muka zo kan batun nadin wato mata ministoci za mu ce bayan da sunan da aka yi na Maryam Shetty kuma daga baya aka zo aka mai gurbanta da Dr. Maria Miriga wani batu ne da ya bar baya da kura. Wani tsokaci zaki game da wannan batu da ya haifar da cece kuce sosai a Najeriya?
To gaskiya yau mun tashi ne ba mu ji daɗi da labarin da muka ji cewa an sha an soke sunan Maryam Shetty ba. Ba wai batun an soke ma sunanta ba ne don kin ga in har dai a ce eh an daura ne aka ce an yi wayin akan kiyo ne menene ita wani ne ya cancanta da yaya ne. To ai ba za a iya ɗaukar sunan wani a ce an kai ya kai matsayin a ce har ya kai kofar majalisa. Daga gurin ma ta kusan shiga sai a ce an ɗauki sunanta ba. Irin wannan abun gaskiya bai cancanta ba bai dace a ce an yi haka ba. To gaskiya suna son su haɗa kanmu ne especially a arewacin Nigeria. An ɗauko wata Dr. Maria? Yes, ita ma maybe ita ma ya cancanta a ce an san sunanta. Ba mu santa ba? Ni personally ban san Maryam ba. Fatiyali ban san ita ma Dr. Amaliya ɗan ba. To amma a yi replacement suna haka nan ga waɗansu sunaye ma mun ga yana ciki da me suka fita.
Aike kin da yi zancen cewa wannan kamar zai kawo rarrabuwar kawuna kike nufi ne a tsakanin ƴan Arewa kuwa me kika
sosai kuwa malakin mu da muke matashi yawanci sai ka ji iyaye da yannanmu suna cewa bamu san abin da muke yi ba. Mu kuma ƴan the youth gani muke su a su da suke gabanmu da iyayenmu ba su gane abin daga inda muka nufo ba. Sannan kuma haba tsakanin youth da elder akwai dogon layi. Na'am.
Da
dattawa akwai rashin jituwa. Kuma in har an ci gaba haka gaskiya ba zai yi daɗi ba. Ba wai muna son mu bugi kirji ba ne a ce eh muna son mu yi rashin kunya ko wani abu amma ya kamata a hankali inda su ma suka ansa a hannun iyayensu su ma su fara shirya matashi a ce su ansa a hannunsu don kana duniyan nan yau kai ne gobe ba kai ba ne.
To bari mu sake koma kan wannan dambarwa da ake yi yanzu a tarayyar Najeriya. A Hajiya Binta kin san dai tun da farko ma tun bayan miƙa sunan ita Maryam Shetty ɗin ake ta cece kuce kan ko ta cancanta ko ba ta cancanta ba. Ana maganin cewa kamar dai buƙatun wasu ƙalilan ne da suka nuna cewa ba ta cancanta ba aka bi wajen mai gurbanta da Dr. Maria Miriga. Me za ki ce?
To gaskiya ni a yanda na kalle shi a matsayin yadda ƙasashen Afirka ciki da in sun ɗauki alƙawari ba su cikawa tunda kin ga tun farko an riga an bada da sunan ita Maryam Shetty kuma mun ji daɗin haka saboda matashiya ce mai yiwuwa za ta yi abin da na baya da ita ba su yi ba. To amma kwatsam sai aka ce an janye sunanta an maye gurbinta da Mariya Mahmud, wanda kuma ba a bamu wani kwakwaran dalili ba ko wata hujjar yin haka. Saboda abin da ya kamata a yi ya riga ya kai sunayen nan majalisa har ta je wurin tantancewa, sai da ta je sai aka ce an cire sunanta an maye gurbinta da na wata. To shine muke tunanin me ya kawo haka, an kima mu bayanin ni ke dalilin da yasa aka janye ta, ni ke dalilin da yasa aka maye gurbinta da ita wannan mata. Although dukkanawa ne mun ji, dan gaskiya lokacin da aka bada sunanta ni ban san dalilin da yasa mutane suka yi ta kaiwa da komowa ba akan bada sunanta, saboda ba ta da wani taban da za a ce ba za ta iya rike wannan mukamin ba. Tana da karatu yadda ya kamata, kuma tana harkar siyasa, kuma an riga an kai sunanta a majalisa. To ban ga dalilin da yasa suna iya daukar wannan sai ai tunda gashi mutane suna ta tada kura akan ba ta wannan mukamin, to bari a canza. Amma kamata yi a barta ta taka rawa a gashin ya za ta yi, wani irin aiki za ta yi, wata irin gudunmuwa za ta ba ƙasa, saboda matashiya ce. Muna fatan kuma kullum muna mafarkin za a riƙa sa irin waɗannan matan masu ƙananan shekaru a cikin harkokin siyasa da riƙe mukamai masu girma kamar na minista, saboda za su yi abin da ƙila na baya ba su yi ba. To amma sai gashi kawai kwatsam, ba zato ba tsammani, ba wani dalili, ba wata hujja, an cire sunanta an maye gurbinta da ta wata.
To masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban al'umma da kuma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Muhammad, wadda ta bakunci shirin ba don tana matar gwamna ba, sai dai domin yadda ta sa kai ta nemi ilimi a gidan aure, ta kuma kasance macen farko da ta samu lasisin kafa jami'a a arewacin Najeriya. Ta bayyana wa shirin kallabi yadda wannan jami'a ke ba matan aure damar samun ilimi, duk da yake jami'ar ba ta mata ba ce kadai zalla.
Jami'a an ce jami'a balle ma kuma tun da Open University ne yana haɗe maza da mata, kuma sofa abin da muka yi ma shi ne NVT in suna nurturing din, wato suna kulawa da mu na yanda za mu fara abubuwan cikin sauki, yanda ba zai zama cewa mun yi nisa za mu zo mu gaza ba. Da haka ma muka nemi cewa kuma suka ba mu shawara da mu fara da faculty kaɗan, wanda muka ɗauki 2 faculty da shi za mu fara.
To waɗanne irin darussa ne kike ganin za a koyar, saboda a wannan zamani da ake yanzu kin ga an samu ci gaba a harkar sadarwa?
Kamar yadda muka faɗa, mu makarantar mu ai Al-Muhibba Institute is an institute of ICT and entrepreneur. So already kuma ni ina yi ahead of maganar abubuwan ICT, shi yasa ma muka samu certification abin nan.
Sadarwa ta zamani.
Sadarwa na zamani wanda ana ƙara wa mutane ilimi yadda za su iya yin amfani da computer, su iya yin komai, wanda yanzu haka Bauchi mun bawa da training wa mutane gefen computer sama da mutum 100 wanda ba su da wannan ilimi. An kuma shi ya jawo hankali na wanda Al-Muhibba a wannan computer center da nake da shi a Bauchi, mun fara selecting yara na to public school, yara na makarantar gwamnati wanda ba su taɓa ganin computer ba, saboda mun lura suka zo yin jarabawa suna faɗuwa musamman jar. So mun fara selecting din mun debo guda 50, an yi musu interview, mun yi selecting mutum 30-40 wanda za su fara maza da mata. So makarantar shi ma yanzu Open University duk abin computer ne, da aka sai wanda ya iya computer.
Saboda mutum zai koyar da kansa ko?
Shi za ka koyar da kanka. To akwai lokacin da shi lecturer zai zauna yana na Abuja, zai lecturing din kun buɗe computer. So abu dai ya zama dai kawai maganar duniya tana so ta zama komai a ɗaki na inda nake za ka yi computer. A yanzu yanda nake da ke most of the meetings inda muke yi, muna yin su virtual ne mu da matan gwamnoni da su mutanen makarantar namu, kuma kowa zai ga kowa. To da something da lecture inda za a dinga yi, za ka karantar da kanka, akwai kuma lokacin da lecture zai zo ku zauna yana maka darasi.
To malamai ka da kika dauka wajen wannan koyar da darussan sadarwa din nan a jami'ar?
Already da mu muna da malamai tun da kamar yadda na faɗa a baya. Makarantar waje ne nake koyar da advanced computer. So muna da malamai da ullitin shine yanzu an samu upgrade na makaranta ta zama university. So su ma ana ƙara training din su ne yanda za su tafiyar da wannan makaranta na jami'a, tunda dole za a samu tambabanci. Amma daman yawancin su lecturers ne daga different universities muka nemo su, kuma da sai su din ne za a yi amfani da su, sai dai kuma da yake ya zama university dole akwai wasu abubuwa da ake ne.
Yanzu an riga an samu ɗaliban ne ko dai nan gaba ne za a ɗauki waɗanda za su shiga wannan jami'a taki?
Ba fara samu ba, ba fara magana yau yanzu nan nake magana da su, ko muke meeting da su cewa an ba mu go ahead portal ɗinmu za a buɗe shi insha Allah. Shi ne zai nuna lokacin da ɗalibai za su fara registration, za a kuma fara advertisement a gidan radio, TV da sauransu, dai duk inda aka san cewa kafin sada wato labaru za mu yi kokari. Meeting inda muke ta yi kenan, ta inda za a yi promoting din makarantar, a yi tallan shi yanda mutane za su gane me ake so a yi, me ake so a yi achieving, ga kuma inda za ka je ka registration. Wannan shi ne muke kai a kayansa.
Da mun ɗauka cewa jami'a ta ce za ta zama ta dandalin sada zumunta ne banna.
To jami'a dai in an ce jami'a wuri ne wanda ake haɗuwa duka a yi kar abinda muke nema dai karatun ya zama na alkhairi. Karatun a yi kifin ɗin shi standard ɗin sa ya zama cewa in ka yi karatun da gaske ka yi za ka yi dependent, ko ɗa namiji ko ɗa mace ko ɗa mace. Abinda ake nema dai da wajen ilimi mun sani cewa a cikin Alkur'ani babu inda Allah ya bambance mace da namiji. Da haka ƴaƴanmu maza da mata duk muna so ne. A yanzu haka manya tsofi tattawa da yawa tun da suka je Open University ne, kuma mutum yana gani yana gidansa a kujeransa, zai iya buɗe littafin ya yi karatu, zai iya gani a lokacin da yake da lecture ya san time ɗin, zai buɗe kwamfutansa ya yi magana da lecturer ya koyar da shi ba tare da sai ka tashi daga Bauchi ka zo Abuja, ko daga Abuja ka je Bauchi. So abu ne mai sauki wa maza da mata matasa. Ko ɗan secondary school ya gama zai je ya yi ɗan aiki ya kodago, da kuma zo ya yi karatunsa. So hanya ne mai sauki da Allah ya kawo. As a student kana sana'a kana abun nan, domin ni abin da nake encouraging yara kenan. Bai kamata mu iyaye mu dinga ajiye yara a gida shekara 18, 19, 20 ba su iya komai ba, san me za su yi. Ni yara na gaba ɗayansu zan ce miki babu guda ɗaya wanda yake aiki da gwamnati. Kowa na yi I make sure cewa tun suna 7 to 8 years nake koya musu sana'a, domin ni mahaifiyana abinda ta iya kenan. Sana'o'i a cikin gida shi ya sa na kirga, saboda sana'an da muke yi har Allah ya kawo mu wannan lokacin da expenses na wasu abubuwa ya kasance na iya. Yanzu na ji tun da na yi aure wajen kusan shekara 40, wajen 37 years to 36 years ina sana'a. Na fara daga cikin gida wato siya da sayarwa, kuma ina da ƙanni maza da yawa wanda har ya kai ga muna sai da sayi fatu daga Yola Bauchi a kai shi Kano, aka dawo muna injin niƙa, muna da shagunan zannuwa, aka dawo muka zo Bauchi har muka shiga construction da ni da ƙanni na a hankali just quietly. Mu sayi fili daga naira 30 a da, ai 30,000 a sai da shi 100 kaza. Haka dai har Allah ya kawo mu, kuma gashi ana cikin Abuja tun da gida bai zama minista ba. Nakan samu filaye a cikin ƙauyuka wato kamar Maraba, Kuje, Gwagwalada, akan saya a sayar a samu amfani. Har ya kai ga ɗan sayi shaguna cikin garin Abuja, idan ya maka kwana biyu ka sayar ka samu riba. Wannan abubuwa har aka koma ga wato kiwon shanu, tumaki, akuyoyi, duka ina yi, kaji. Sannan kuma muka zo ga ada na sayar da su recharge card, duka wayannan sana'a na ne. Ice block har yanzu ina su yi a Bauchi. Nakan yi encouraging ba ma yara matasa, kuma ko da ribin 1,000 ne ina da account inda zan saka sai ka samu, domin da su nike taimakon mata da waɗanda ba su iya zuwa makaranta. Daga nan kuma Allah ya zai hore har aka buɗe kamfanin wato ruwa, muna sai da bottled water. wanda yanzu kuma haka nayi kokari na bude kamfanin yin takalmomi wanda garin Bauchi in kinga takalmin da muke yara matasa na Bauchi a da suke yin takalmin ka gan shi aka ce da Bauchi aka kawo na kan yi amfani da shi mai gida ya kan yi amfani da shi ba wanda zai san cewa su ne
jami'an nan tunda na ji sai ambaci matasa zai hada hadda manya kenan waɗanda suke neman karuwa suke neman koyon sana'o'i kenan
insha Allah da yake da mun ga miki mun yi application da Maiduguri University and then har yanzu wannan application din yana nan wanda yake son masters ko PGD yana nan and so far na mu makarantar yanzu za mu fara akan degree ne so kin ga muna da masters already so komin girman kai ne zaka koma wanda da yayi secondary school ne certificate din sana aje ga sauki ya zo a hankali za a koya maka zaka je sana'anka ka dawo in mace ne da kin yi secondary school kin yi aure mai gidanki saboda kula da yara ba za ka iya zuwa makaranta ba ga sauki ya zo a gidanki da komai takardunki na wurinki lokacin da lecturer zai zo updating dinku ya gaya miki wani abu a computer a hannunki a wayanki za ki bude ku yi magana da shi ku yi darasi da shi ya kurata so wannan is the most easiest hanya na karatu in dai za mu dage wallahi abin da muke nema shine za mu yi ta encouraging din matan mu da yayayen mu don gaskiya mu mutanen north east ba mu son karatu ba mu samu encouragement da yanda iyaye za su yi pushing din mu a cikin hidiman karatu musamman na zamani da zai kawo kowa wani ya samu aiki abin yi shi ma ya dauki wani kowa ya dauka cewa babu wata rayuwa sai dai aikin gwamnati wanda ni kuma ban ce aikin gwamnati ba ya da kyau dama mutane da za su zama suna mulkan mutane very few ne ya kamata amma kuma duk duniya da aka ci gaba ai kasuwanci ake idan muka duba kasuwanci shi yasa Allah subhanahu wata'ala most of the annabawansa babu wanda ya zo bai koya musu wani abu ba kuma su kuma koyewansu ai an koya musu ne domin su koya musu da haka arziki da albarka mai yawa yana cikin kasuwanci noma da sauransu da duwaye na abubuwa.
Ya ba damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da kuma Ramatu Garba da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin Siddika da kuma dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa